أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Ewa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duka ni godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Darasin mu na yau zai bayani dangane da abin da ya shahi giba da kuma hakikaninsa. Me ma'anan giba? Me hakikanin giba? Sannan menene irin hadarin da yake tattare da shi? Me ye mustawan shi a cikin jerin miyagun ɗabi'u da kuma miyagun cututtuka na zuciya? Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Malaman akhlaq kamar yadda yake al'adansu, duk lokacin da za su yi bayani dangane da wata sifa, sawa'an ta kasance wannan sifa din ta kwaraice ko kuma sifa ce mummuna, na harko sukan bayanin menene hakikanin wannan sifa din, meye ma'ananta. In ya so sai su shiga bayani dangane da abin da ya shahi maganganu da shari'ar musulunci yayi akan wannan sifa din, inna alkhairi ne ko kuma wanda yake ba na alkhairi ba. Saboda malaman akhlaq suna ta'arifin giba, suna cewa وهي أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه. جيبا إتتي كسنشي متون كا أمبتشي واني دا واني أبو وان ديكي كيني زمنتو واني ياسن دا وانا أبين إدلا باري يزومس أكنشي واكا بيّن وانا الأمر ديكي كي أجي كو كوميكي كي a gani. Wannan shine giba. Wato ya zamanto kai magana kan wani, ka bayyana wasu abubuwa da suka kasance sirri ne nashi wanda bai san mutane su shi ko kuma bai san mutane su san da shi. In ka je ka bayyana labari ya zo masa kan cewa kai haka, ransa zai baci saboda kai giban shi. سواء كان ذلك بنقص في بدنه او في اخلاقه او في اقواله. سواء wannan abin da zaka je ka bayyana ma mutane, wannan abin da zaka je ka gaya shi wurin mutane, sawa ya kasance wannan wani nakasi ne wanda yake tattare da shi a cikin jikinsa, ko kuma wani nakasi ne wanda yake tattare da shi a cikin ɗabi'unsa, ko kuma wani nakasi ne wanda yake tattare da shi a cikin maganganun shi, aw fi af'alihi almuta'alliqa bi dinihi aw dunyahu. Koma wani nakasi ne wanda yake da irtibat yake da alaka da abin da ya shahi ayyukan shi wanda suka kebance suka rataye al'amarin suke da alaka da al'amarin duniyansa ko kuma al'amarin lahiransa. Wannan idan mutum yayi giba kenan. In ya kasance mutum ya aiwatar da haka, to yayi giba. Wannan kuma shine ma'anan giba. Watan kenan ka je ka ambata a wurin mutane ko ka gaya a wurin mutane wani al'amari na dan uwanka mumini wanda in yi jiran shi zai baci, wanda galiban hadafin yin wannan aikin shine ya kasance mutum ka bata mutunin, dama nakasin shi ne zaka hadi ba alkhairin shi ba, sai zamanto ka bata shi a wurin mutane inda suna ganin kiman shi, yanzu za su dawo ba su ganin kiman shi, inda suna ganin darajar shi yanzu za su dawo ba su ganin darajar shi, saboda ka riga ka ji ka bata shi a wurin mutane. Wannan shine giba. Bal wa in kana bi naqsin fi saubihi aw darihi aw dabatihi. Wasu malamai sun wuce haka sun ce kai koda ko ya kasance naqsin ne da zaka je kai bayani akan sa ka bata shi a wurin mutane koda ko wannan naqsin ya kasance fi thawbihi a cikin tuhan shi rigan shi ne ko wandon shi ko rawanin shi ko hullar shi ko agogon shi to wani abin da yake sa ya ado da shi yake da wannan naqsi din ka je ka bayyana ko kuma gidan shi ne yake tattare da wani naqsi ka je ka bayyana ko kuma abin hawan shi sawan ya kasance wannan abin hawa dabba ne ko kuma abin hawa na zamani yana da wani naqsi ka je ka bayyana domin ka kashafa wannan naqsin zuwa ga mutane kuma domin zaman to ka bata mutunin ta wannan hanya din to shikenan wannan abin ya zama giba kenan duk wannan ababen da muka lissafa suna kasancewa sun shiga karkashin ta'arifi da kuma mafhumi na giba wato idan ka je ka ambace ɗaya daga cikin waɗannan nawaqis din wanda suka shahe jikin mutum ko maganin mutum ko ɗabi'an shi ko kayan shi ko gidan shi ko abin hawan shi ka je ka bayyana shi a wurin mutane kana nufin ka bata shi wanda in ya ji wannan naqsin da ka je ka bayyana ran shi zai baci to shikenan wannan abin da kai sunan shi giba والدليل على هذا التعميم بعد إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه إذا سمعه فهو مغتاب ميه دليل أكن شو عدم وندي أي وتد وأننا أبا بن مكلسة فا يا أي كتابن أي كيرا جيبا ميه دليل أكن ونن مجانا ميه دليل أكن شو عدم أبا بن مك أمبتا سنا شجاج كم مفهومي دكم تعريفي نجيبا na harko dai al'umma malaman musulunci sun yi ijma'i fuqaha na musulunci masana shari'a addinin musulunci sun hada kai akan cewa wannan duk suna shiga a cikin mafhumi na nagiba hakanan kuma akwai kenan bayan ijma'i kenan maruya an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam abinda aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisi kenan inda yake cewa ake tambayan wani daga cikin sahabbansa hal tadri mal ghiba ka san me ma'anan ghiba sai ke cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su ne suka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zikruka akhaka bima yakrah giba shine zaman to kaje ka ambace dan uwanka mu'mini da abin da yake ki a wurin mutane bayan bayana kana nufin ka bata shi ka sauke darajar shi ka zubda ruwan huskan shi a wurin mutane wannan shine giba koda ko dun abinda zaka ambata da shi a irtibati da dukkan abinda yake da alaka da shi wannan muka ambata aikin shi maganan shi jikin shi gidan shi abin hawan shi kayan da yake sawa duk abinda yake kama da wannan inda ya kaje ka ambata wurin wani wanda yana kin ya zaman to wani ya san wannan abin ko ya ji wannan abin kaje ka ambata bayan bayanan to shikenan ya zama giba قيل له ارايت ان كان في اخي ما اقول سي wanda suke sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa ya manzon Allah kana ganin cewa idan abinda na hudi dangane da wannan dan uwa na mu'mini wa haqan haka al'amari yake kuma ya tattare da shi duk wannan ma yana shiga cikin giba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu idan ya kasance abinda kake gayawa akan shi tabbas wannan abin yana tattare da shi kuma haka al'amarin yake to kai giban shi wannan ma giba ne wani lokaci wasu suna fakewa da cewa ni zan fadi abu kaza koda kuma gaban mutunin ne zan fadi ko kuma ai wannan abin tabbas yana tattare da shi saboda haka zan gayawa giba wani to giba ne madam mutunin baya nan kuma in yaji wannan abin ransa zai baci kawai giba ne saboda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya kasance abin da ka ga ya dangane da dan uwanka mu'mini tabbas haka al'amarin yake yana tattare da wannan abin yana tattare da wannan naqsin da kaga ya to kai giban shi wa in lam yakun fihi faqad bahattahu in kuma abin da kaje kaga ya dangane da shi bai tare da wannan sifa din to me kai kenan kai buhtani ka tuhume shi to ka gaya abin da yake bai tattare da shi wannan ya hita da'iran giba ya shiga cikin da'iran buhtan watan kajehe mutun da abin da yake bai tattare da shi wanda yake shi ma shi kankan shi yana daga cikin manya-manyan zanubai wanda Allah subhanahu wataala yake ukuba akan su wannan hadisin yazo cikin Biharul Anwar mujalladi na 75 shahi na 222 a babin giba karkashin hadisi na harko hakanan in zamu bincike hadisai na ma'sumai alaihi wassalam wanda suka zo a cikin littafai na hadisai daban-daban zamu ga irin wannan bayanai wanda suka yi dangane da bayyana mafhumi da kuma ta'arifi na sifa ta giba tun cin nama mutane a bayan basuna akwai wani hadisi wanda shi ma aka ruwaito daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake bayyana mafhumin abinda muke cema cin nama idan kai giba mutun sai a ce ka ci naman shi idan an ce wani ka bar giba ana nin ka bar cin naman mutane a bayan basuna wannan kuma mafhumin an samu shi daga aya na alqur'ani hakanan kuma an samu shi daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamin mu ambaci aya na alqur'anin baina wannan riwaya din wanda yazo daga Aisha take cewa inni qultu limra'atin maratan wa ana inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana nace ma wata mata wadda tazo a gidana ina nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai nake cewa inna hadhihi la tawilatu dhail wannan matar ta kasance kayan nata da tsasa suna da tsawo sosai har suna ja fa qala li sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ilfazi ilfazi ce mata kitoha kitoha falafazat mudghata lahmin sai ku ta toho wani yanki na nama ka duba gani wannan hadisin wanda yake da matukan hadari yake da matukan jijjigawa ya dace ya kasance mutun ya tunani akan shi wannan athar kenan na miyagun ayyuka athar na miyagun sifofi athar na zanubai suna bayyana ga hili wannan ma yana nuna mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma haqqaniya na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo da shi kan cewa ya haramta giba saboda ga'irin asar din da yake tattare da shi to wannan yayi kama da ke yayi kama da cin nama saboda haka zamu iya ganin ire-iren waɗannan hadisan suna da yawa sosan gaske wanda zamu iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wasu da suka yi kai magana kan abokanansu kan ƴan uwansu yace yanzu ku gama cin naman ƴan uwanku suke mamaki sai ya za a ce yanzu muka gama cin naman ƴan uwanmu sai kici musu tuwa suka tuwa sai ga yankin nama hakanan kuma gaji ne ce wannan shine don afarkin giban da kuka kenan ashe kina wannan al'amari ne wanda yake da matukan hadari shine abin da ake kira cin nama shine abin da ake kira giba kamar da yazo cikin wannan riwayoyi din hakanan yazo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yake ta'arifin giba yake cewa huwa an taqula li akhika fi dinihi ma lam yaf'al giba shine zamanto ka ga ya ma dan uwanka a cikin addinin shi abinda mai abinda bai aikata ba wa tabuthu alaihi amran qad satarahu Allahu alaihi lam yaqum alaihi fihi ahad. Hakanan kuma kaje ka yada wani aiki wanda ya aikata wanda ba wani wanda ya san da wannan aikin. Allah subhanahu wata'ala ya suturta shi, Allah ya ruha masa asiri, kai kadai kazo ka san wannan aikin, kaje ka yada mutane suka sani. Wannan kenan giba ne. Hakanan kuma yake cewa cikin wani hadisi, al-ghibatu an taqula fi akhika ma satarahu Allah. Giba shine zamanto kaje ka hodi ma dan uwanka akan dan uwanka abinda Allah subhanahu wataala ya suturta shi akan shi. Allah ya ruha masa asiri, ba wanda ya san da wannan al'amarin, kaje ka bayyana shi wurin mutane, giba ne. Wa amma al-amru adh-dhahir fihi mathalu al-hidda wal 'ajala fala. Yace amma al'amari wanda yake bayyana gare shi, wanda kowa ya san shi da shi, kowa ya kalle shi ya san yana da wannan, kowa san shi da wannan al'amarin, kan mutun ne wanda yake da saurin hushi, ko mutun ne wanda yake gaugawa, wannan don kaga ya kowa ya san da wannan sifa din, wannan ba ya shiga cikin da'irar giba. Saboda haka yana da kyau ya kasance mun san wannan sifa, mun san hakikaninta, mun san hadarinta, domin ya kasance mun nisance ta, mun tsiratar da addininmu da kuma imaninmu. Wannan kin da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.